بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana a safiyar ranar Laraba ce da ta daidai da 15 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431, daidai da 25 ga watan August shekara ta 2010. Wannan shine kasan na 21 daga cikin jerin karatuttukan littafin fiqh sirra na Professor Zaid Abdul Karim Az-Zaid, Allah madaukakin sarki saka mishi da alkhairi. Idan jama'ar musulmi ba su manta ba, har yanzu muna ƙarƙashin babi na 8 wanda yake bincike dangane da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda tun kafin a aiko shi ya zama manzon Allah aka taɓa samun wani babban zalunci da aka yi wa wani ɗan ƙabilar Zabid na ƙasar Yaman. Ya zo ainihin kasuwanci ya sai da kayan shi ga wani mai suna Asi ɗan Wa'il. Wannan mutum da ya karɓe kayan nashi sai ya ƙi ba shi kuɗin, sai tafiye shi ya zaman shi a gida. Wannan mutum ya zo dukkan ainihin wuraren da Quraysha suke zama a Ka'aba, suna shaƙatawa, suna harkokinsu, ya yi kirari su taimake shi, suka ƙi taimaka mishi. Can sai ya tafi ya hau Jabal Abi Qubais, ya hau wannan dutse, sai ya yi kirari, ya yi kira zuwa ga ainihin wato Qurayshawa, na zo kasuwanci garinku amma an zalunce ni, ba wanda zai taimaka mini jama'a. Shi ne aka samu wani daga cikin babbannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai suna Zubair dan Abdul Muttalib, ya miƙe ya ce, na rantse da Allah ba za mu bari a yi wannan mutumin zalunci a cikinmu ba, balle sunanmu ya ɓaci gaba ɗaya. A cikinmu aka zalunce shi, ya kawo kuka cikinmu, kuma mu ƙi miƙewa mu taimake shi, haka ba za ta yiwu ba. Sai aka samu wasu daga cikin ainihin wato ƙabilun Larabawa, irin su Banu Hashim, Banu Zuhra, Banu Tamimin da makamantansu, suka haɗu a gidan wani dattijo mai suna Abdullahi ɗan Jada'an. Suka haɗa yarjejeniya da alƙawari akan sai sun ƙwato wannan mutum dukiyar shi da aka zalunce shi. To wannan abin sai ya baiwa Qurayshawa sha'awa su da kansu, saboda ya saba wa ɗabi'arsu. A ɗabi'arsu ta Larabawa shine, idan muna da yarjejeniyar abota da aminci da taimakawa juna, in matsala ta same ka zan sa baki, in matsala ba ta same ka ba, ba abin da ya shafe ni da matsalar ka. Saboda haka wannan ainihin matsala da ta taso, sai suka rasa, to ai ta saba wa al'adarsu, shine sai suka sanya mata suna ainihin wato Hilful Fudul, wato yarjejeniya ce ta komai da ruwanka. Tunda da ya har ta zama wannan sa baki ne don ƙwato ƴancin wani, wannan abin alheri ne, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga. Mu annabi ya zo bayan an fara addinin musulunci, ya ce, na rantse da Allah, ko a yau ne aka gayyace ni irin wannan yarjejeniya ta ƙwato ƴanci, ana musuluncin sai na shiga, tunda da ya ƙwato wa wani haƙƙin shi. Ya ce, kuma wannan zama na ƙwato haƙƙin nan ya fi burge ni fiye da a ce in samu jajayen raƙuma. To malam ya ce, wannan dalili ne akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya raba wa wata al'ada daga cikin al'adu na jahiliya, tare da cewa mutanen nan gaba ɗayansu sun haɗu su yaƙe shi, sun haɗu su ci mutuncin shi, su ɓata mishi suna, amma duk da haka sai da ya faɗi wani alheri nasu. To muka ji maganganun da malam ya ɗauko daga babban malami Sheikh Muhammad Salih Al Uthaymeen, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda. Sannan malam ya rinka kawo wasu ainihin hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ayoyin alqur'ani, waɗanda ke nuna cewa ko da maƙiyinka ne, to ka rinka faɗin alherin da yake tattare da shi. To za mu ci gaba da karatun waɗannan maganganu waɗanda ya ɗauko daga malam Uthaymeen, a inda malam Uthaymeen yake cewa, fal wajibu ala man arada an yuqayyima shakhsan, abin da yake wajibi ga duk wanda yake son ya kimanta wani mutum, taqiman kamilan, cikakkiyar kimantawa, wato yana son yayi maganganu akan shi, maganganu waɗanda suke cikakkun maganganu. Idza da'at al hajatu an yadhkura masawi'ahu wa mahasinahu, idan har buƙata ta kai sai ya ambaci sharrorin shi da kuma alheran shi. Wa idza kana mimman urifa bin nushi lil muslimina, to in ya zama shi wannan mutumin da ake so za a yi magana akan shi kuma maganganun sai an tabo alheran shi da sharrin shi, sai ya yi gari yana daga cikin mutanen da suna nasiha ga musulmi. Malami ne mai wa'azi ko malami ne mai rubuce-rubuce, an yi utazara fi ma sadara minhu min al-masawi'a, ayi kokarin ba da uzuri game da abubuwan da bincike zai bayyana an gano na ainihin wato munanan abubuwa. Fa masalan, Allah ya ce ga misali, nahnu nara min al-ulama, muna ganin daga cikin malaman musulunci, kabni hajarin kama al-imam ibn hajar al-asqalani wan nawawi da al-imam an-nawawi wa ghayrihima, da waɗansu malaman, man lahum akhta'un fil aqida, waɗanda suke da kurakurai waɗanda suka shafi aqida, lakinnaha akhta'un, sai dai kuma mu wa lakinnaha na'lamu annaha akhta'un na'lamu ilm al-yaqin, sai dai mu muna sani din kuma na yaqini na tabbas cewa waɗannan kurakurai nasu a yaqini. Fi ma na'rifu min ahwalihim, game da halayensu da muka sani, annaha sadarat an ijtihadi, waɗannan kurakuran sun faru ne saboda ƙoƙarin gyaran shari'a ba wawauta ba ce. Ko kun fahimta jama'a? Misali jama'a, al-imam al-Qurtubi a wajen malaman tafsiri, Ibn Hajar da Nawawi a wajen malamai na aqida da kuma a wajen malamai na ainihin hadisi da fiqh, duk wanda yake karanta littafin siyasan waɗannan mutanen ba su da son zuciya, waɗannan mutanen gyara suke so su yi wa addini, waɗannan mutanen suna son nasiha ne da addini. To abinda ba ka fara aunawa kenan don ka bambance da wasu kuma waɗanda ba ka san suna wasu maganganu, ko kun fahimta? Don ba duka waɗanda suka yi maganganun da ba daidai ba ne suka tabbata cewa kuskure ne, akwai waɗanda suke wawaye ne masu wauta. Yanzu mutumin da zai zo ya ce al'abdu rabbun wal rabbu abdu ya laita shi'ri man al-mukallaf, yace shi bawa Allah ne, shi Allah shi ma bawa ne, to tunda Allah bawan mu ne, mu ma bayi da ake gani mu ma alloli ne gare shi, sai yace to waye zai dora wani shari'a, wa zai wani sallah tsakanin mu da Allah? Yanzu wannan maganar waɗanda suka yi ta ba su da wata kadamu sidikin a musulunci, ba su da wani alherai waɗanda suka gabatar na rubuce-rubucen fiqh ko hadisi ko tafsiri wanda ba a san waɗannan gyaran shari'a suke, su tun farko da irin waɗannan maganganun suka fara. Amma yanzu ka dubi malami irin Ibn Hajar wanda gaba ɗaya rayuwar shi ya shata ne wajen gyaran shari'ar da manzon Allah ya zo da ita, ka dubi Imam an-Nawawi gaba ɗaya rayuwar shi ya shata ne don ya gyara addini. To wannan shine ma'aunin da ake ganewa, wato suna da wata qadamu sidiqin inda rabbihim ko inda al-muslimina, akwai ayyukan da suka gabatar na alheri a wurin musulmi, ayyukan sun tabbata. To irin waɗannan in aka ga wani abu ba daidai ba sai a ce kuskure ne, amma wanda tun da yazo dama ya zo ne da ɓanɓarma, to ba za a ce to shi ma a mu'amalance shi kamar yadda aka mu'amalanci wancan a ce wannan kuskure ya yi ba. Ina son ku bambance jama'a, yanzu irin kaset din da na ɗauko na sa muku kwanaki nan, wannan na ɗan ma'azi ɗin nan wanda yake cewa su 'yan faila 'yan ɗariƙar Tijjaniya waɗanda suke bin kaulaha, yaushe ake magana aljanna? Su sun wuce aljanna, aljannan ne, aljanna sai wawaye, su tuni sun wuce aljanna, kawai in ma kana tare da su ko da ƙarfin tsiyara su ɗauke ka su jefa ka aljanna, su sun wuce aljanna, don haka su ba sa sallah. Na haka yace kana nan wawan banza, kana sallah wai, kana azumi, kana umara, kana hajji, kana ɓata kanka lokaci saboda kana son aljanna, ai aljanna ba sai ka yi waɗannan abubuwan ba, kawai in ka yadda da kaulaha kawai za su ɗauke ka ko da tsiya ranar kiyama za su ɗaure ka a sarƙa su saka ka aljanna, ko ba ka so in dai ka yadda da kaulaha? To yanzu waɗannan mutanen tun da kake ka taɓa jin ɗan mu'azi ɗin nan ya zauna yana rubuce-rubucen shari'a yana ƙoƙarin fahimtar da mutane alƙur'ani ko sunna, ka taɓa jin shi ne wa fiqh haka ko hadisi ko makamantan haka? Ba ka jin motsin shi sai in an zo maulidi, shi ne za ka ji kuma in an zo maulidin ba tarihin annabi zai kawo ba, shi kawai yana tare faila ne da kuma ainihin wato a ɗariƙar Tijjaniya da Kaulaha. To yanzu wannan duk abin da yayi, kada wani ya ce to dan me za ka kausasa harshe wajen yi mishi raddi, ai shi ma sai ka mu'amalance shi irin yadda kake mu'amalantar irin su al-Imamu Ibn Hajar da ainihin wato irin su Nawawi, a'a ba iri ɗaya bane. Ina son wato ni ne yanzu nake yi muku wannan sharhin dan ku ƙara fahimtar yadda abin yake. Wato su waɗanda ake magana sun yi kuskure a aƙida nau'i biyu ne, akwai waɗanda sun yi kuskure dan haka ainihin al-mukhti'una ne, masu kuskure ne, amma akwai waɗanda ba kuskure suka yi ba wauta suka yi, dan haka waɗannan al-khati'una ne. Ka iya bambance tsakanin al-mukhti'una masu kuskure, al-khati'una masu shegantaka waɗanda ganganci suka yi. Dan haka ji Allah yake cewa la ya'kuluhu illa al-khati'una, wannan bishiya ta zaƙo babu masu cinta sai al-khati'una, ba wai masu kuskure ba. Ko kun fahimta jama'a? A cikin hadisi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullukum khata, dukkanku masu laifi ne, ba mukhti ba, dukkanku masu laifi ne. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna, amma mafi alherin masu yin laifin ba masu kuskure ba, a'a mafi alherin masu yin laifin su ne waɗanda sun san yi za su tuba. In ka ɗauki al-khati'una la ya'kuluhu illa al-khati'una, ka ɗauka masu kuskure sai ka ruɗe ka ci, masu kuskure za su je wuta ne kuma? Ko kun fahimta gama? In ka fassara kullukum khata'una, kullukum khata'un wa khairul khata'ina tawwabun, in ka ɗauki al-khata'una a cikin hadisin Annabi ya ce dukkanku masu kuskure ne, in ka fassara da masu kuskure. To amma mafi alherin masu kuskure su ne masu tuba. To ai kuskure tukuna Allah baya kamawa da shi, balle a ce ya zama laifin da ake neman ka tuba. Don haka ku kiyaye al-khati'una masu laifi, al-mukhti'una masu ainihin kuskure. To dukkanin wanda ya zama yana daga cikin al-mukhti'una ne, irin su Ibn Hajar da Nawawi da makamantansu, to waɗannan ana roƙa musu Allah ya gafarta musu, kuma a bi a hankali. An fahimta jama'a? A bi a hankali wajen tattaunawa in aka zo gyaran kurakuransu. Kun fahimta jama'a? A wannan munasabar nake ganin yana da kyau waɗansu littattafai da malamai suka zage suke rubuta su, ainihin ɗan gabatar muku da sunan insha Allah. A kan wannan ainihin ƙabiya wadda suke nuna hanyar da ake bi ake tattaunawa da masu kuskure in sun yi kuskure. Ka ga ga wannan adabul ikhtilaf fi masailil ilmi waddin, ladubban saɓani a wajen matsalolin addini da ilimi. Kuna da saɓani a kan matsalar ilimi da wani ya ce kaza na ilimi, kai ka ce kaza, wannan bai mai da shi maƙiyinka ba. Ina fata an gane. Don haka akwai bambanci tsakanin ikhtilaf da niza. An-niza shi ne mazmum. Don haka Allah ya ce wala tanaza'u. Niza jayayya ce wadda galibi za a samu son zuciya daga dukkan ɓangarorin biyu ko kuma daga ɓangare guda. Ikhtilaf kuwa shi ne rashin fahimta ce wadda asali kana nan ina nan, amma mun zauna mun tashi akan ni na tashi akan cewa farillan Allah guda bakwai ne mai yiwuwa kai kuma ka ce guda biyar ne. To wannan bai mai da kai maƙiyina ba, bai mai da ni maƙiyinka ba. Ina fata an gane. Amma inda niza yake shi ne abin da za a saka son zuciya, kace fau kai baka yadda Abubakar khalifan manzon Allah bane sallallahu alaihi wa sallama, bayan Abubakar din ya tabbata yayi khalifancin kuma kace baka yadda ba, to yanzu abin da za a tambaye ka tsakani da Allah wannan jayayyar da ka dauko me za ta amfanar maka? Domin Abubakar din nan yanzu fa ba shi ne sarki Abdullah da ke maka ba, balle a ce to tunda ban yadda ba mu yi kokarin yadda za a cire shi, ya riga yayi khalifancin ya wuce matsayin wannan daya. Sai Allah madaukakin sarki ya saka ka fito ta hanyar wata masifaffiyar uwa ko wani masifaffan uba, daga baya sai ka je sai ka tsaya gaban uwarka kace dan menene kika auruwa ne ya zama shine ubana, ko ka je ka tsaya gaban ubanka kace dan menene ka auruwanta ta zama ita ce uwata. Yanzu akwai yadda zaka iya gyara wannan abu? To wannan shi ake kira niza, shine ka dauko jayayyar da yake ba ta da masaf, ba ta da yadda za a gyara ta, ko kun fahimta jama'a? To wannan shine Allah ya hana. Amma ikhtilafi jama'a shi dabi'a ne, to amma in ya faru sai ake cewa ayi taka tsantsan kar a ga tasirin shi. Dan haka dauki cikin dabi'ar dan adam akwai kashi, kashi in ya faru ya fita daga jikinka ba aibi bane. Amma menene aibi? In har ka bari jama'a suka ji doyin shi daga gare ka, kun fahimta jama'a? To wannan malamai sun kawo ire-iren wannan. Wannan malami Muhammad Awwama wani babban malamin sunna ne ya rubuta shi, sannan sai kuma wannan littafi wanda yake da shi wani babban malami ne shi ma ya rubuta, Sheikh Abdulrahman ibn Mu'alla al-Lawahiq, da shi yake ce mishi qawa'idun fi ta'amuli ma'al ulama'i, da ka'idojin da ake bi wajen mu'amala tare da malamai. Ko kun fahimta? Malami ne kamar Ibn Hajar, sai kaga yayi kuskure. Yanzu wannan kuskuren ya bada dama ka ce Ibn Hajar ya kafirta? A'a. Ya baka dama ka ce ya zama dan bid'a? A'a. Ya baka dama ka ce Ibn Hajar ya zama sahibu hawa? A'a. Sannan har wa yau malamai sun yi rubuce-rubuce kwarai da gaske. Akwai wani littafi cikin tafan makarantar nan wanda ko daga baya ku bincika shi, yana nan na aje shi don lura da inda yake bane, ko ne ya canza mishi wuri. Wannan magana ita ma yake ainihin, wato yana magana ka'idoji ne na at-ta'amul ma'al mukhalif, ma'ana mutumin da kuke da sabanin fahimta, yaya waɗanne hanyoyi ake bi ake mu'amala da mutumin da ake da sabanin fahimta? Ko kun fahimta jama'a? In kuka dubi ita ce mas'alar da jiya muka tattauna muka yi ishadi a kanta. Asalin in muka ce ba mu da sabani, mu da ƴan uwanmu da ke cikin ƙungiyar izala mun yi kuskure, muna da sabani, amma sabanin ya kai a mu'amalance mu yadda aka mu'amalance mu, in an gan mu mun zo wurin wa'azin izala shikenan sai a ɗauko wasu maganganu waɗanda za su harzuƙa mu don mu yi magana, sai kuma a ce mun zo mun kawo hargitsi? Sabanin bai kai haka ba, shi ne sabani ne na wani abu wanda mun zo mun karantar da shi, wanda mai wa izala ba ta taɓa karantar da shi ba, ko kuma ta karantar da wannan abin fassarar da ta yi mishi ba wannan fassarar muka yi ba. Amma su ahli sunna ne, mu ahli sunna ne, ashe wannan sabani ne na fahimta, ba sabani ne na niza ba, ko kun fahimta? To irin wannan in ya faru to sai a yi taka tsantsan, sai a wuce. To taka tsantsan din ne shi ne mu muke yi, shi ne mai sai mu ce za a bi su sallah, ƴan uwanmu ne, musulmi ne su 100%, ahli sunna ne babu shakka a kai, mu ce ɗan uwanmu ne su, babu sanda ba a zo wata magana mu ce a'a wannan tun da ɗan izala ne kar ku ba shi aure, tun da ɗan ƙungiyar izala ne kar ku sake ku ba shi shago. Amma su kuwa yadda suke mu'amalantar mu da yadda muke faɗin ba daidai ɗin nan ba, inda duk suka ji wanin mu zai je neman aure za su ce wannan kar ku ba shi aure, wannan kar ku ba shi hayan shago, wannan kar ku sake ku taimaka mishi, wannan aje a ga yaya za a yi gidan da yake na haya a tashe shi a gidan. Ko kun fahimci wannan? To wannan shi ne mugun tasirin da ake magana kada ku sake sabanin ya haifar muku. Amma shi sabani lazimi zai faru, don yanzu ka je ka samu malamin cikin ƙungiyar izala ba sa sabani? Suna sabani, dole ne fatawar da wane bayar ita wane zai bayar? to kuma ko an zo an zauna dole ne su tashi akan fatawa daya ba nuna bane. Amma wannan yanzu ya sa su sai gaba suna neman juna da sharri da makirci da tadiya kafa juna. A'a, mu din da muka ce ba mu shiga cikin kungiyar ba muke da'awa ta salafiyya, shin a tsakanin mu ba ma yin sabani na fatoyi ko na maganganu ko na wasu abubuwa? Ana yi. Shin wannan ya sa sai mu ci dindoniya junan mu? To wannan shine abin da ake cewa dole ne ka koyi waɗannan labubba ne tattare da kai dangane da wanda kuke da sabanin fahimta, shi ma kuma ya san waɗannan labubba, to sai ku mu'amalanci juna akan haka. Amma fa duk daga cikin mu'amalar babu yi wa juna makirci, babu kallon juna a matsayin wane batacce ne, wane azzalimi ne, wane ba dan uwana bane, ko kuma ma a ce maka wane ahlus sunna ne kace shi ba ahlus sunna bane. Domin kuskure a cikin manhajiya baya fitar da mutum daga cikin hayyiz na ahlus sunna. Dan yau akwai wasu matasan mu waɗanda wasu sun tafi sun je Sudan sun yi karatu, wasu sun tafi ainihin ƙasar Saudiya sun yi karatu, ko ƙasar Masar sun yi karatu. Idan suka zo suka danna kafe ɗin wani malami a ƙasar suna ji sai su ce wannan bai bi manhajiya ta ahlus sunna ba. Dan haka randa magana ta taso wannan ahlus sunna ne sai su ce ba ahlus sunna bane, ba salafi bane. Dan me? Dan yayi kuskure a wani abu. Guda ɗaya, kuskure a cikin manhajiya baya fitar da mutum daga cikin manhajin. Ko kun fahimta jama'a? Matar ka ce ta saba kullum za ta yi maka miya mai daɗi, gishiri da magi, komai ya zauna daidai. Yau sai ta rambaɗa yaji da gishiri, dan haka ga miya da yaji zau ga kuma gishiri, abin sai gagara ciwa. Wannan ya sa duk alheranta na iya miya a baya ka ture su. Dan haka gobe in kuna da walima ko kuna da wani sha'ani ba a bata girki ka ce ba ta iya girki ba, ba kai adalci ba. Dan haka kuskure a cikin manhajiya ko tabbaka wani manhaji daga cikin manahij ko abin nan asalin na da'awa na ahlus sunna baya fitar da wani daga cikin ahlus sunna. Dan haka kun fahimci waɗannan abubuwan da kyau, Allah madaukakin sarki ya taimaka. To shine sai malam yake cewa gashi nan muna ganin waɗannan malamai irin su Ibn Hajar, irin su Nawawi sun yi waɗannan kurakuran. Abin da yasa nake tsawaita wannan maganar jama'a, ya kai yanzu wajen shekara 15 ko 16 a Madina irin wannan fahimtar ta taso wasu ɗalibai, tunda su Ibn Hajar an gano cewa suna da aƙida ta ash'ariyanci, su Ibn al-Mulaqqin malaman su Ibn Hajar suna da aƙida ash'ariyanci, wato suna ta'awilin ayoyin sifat. Al-Imam al-Qurtubi yana da irin waɗannan aƙidoji na ta'awilin ayoyi da hadisan sifat. Haka Imam an-Nawawi. Sai suka ce to a daina karanta littafin waɗannan malaman, hasali ma a ƙona su. A lokacin akwai malaminmu a Sheikh Ali Hassan Nasir al-Faqihi, Ali Nasir al-Faqihi, wanda profesa ne na aƙida, ya fahimtar da su juyin duniya suka yi. Suka tafi can kusa da makabartar Baqi a jama'a, suka tara Fathul Bari da sharhin Sahihu Muslim, suka yi ta banka musu wuta. Sai ba ta zuwa ka kore su. Su iyakar gaskiyar su yai, tun da dai waɗannan malamai sun rubuta abubuwan da suka fassara ayoyi waɗanda yanzu malam zai buga mana misali sun yi kuskure. To wannan kurakuran da suka faru a cikin waɗannan littafan sun ainihin wato halatta mutuncin masu littafin a zazzage su, a wulaƙanta su, a ƙona littafan su. Wannan kuskure ne. Shi yasa a daidai lokacin da kuma ta ba na zo zan karantar da littafin Al-Ibana an Usulid Diyana. Da na zo a kasusuwan farko-farko sai da na tattauna dangane da tarihin mai littafin da yadda aƙidar shi ta kasance, sannan na kawo cewa shin in yanzu mutum ya kasance yana kan wannan aƙida ta ash'ariyanci ko ba a kafirta shi a ƙi amfanuwa da alheran da ya yi, na ce a'a ba za a kafirta shi ba, za a yi mishi addu'ar ma Allah ya mishi rahama, Allah kuma ya saka mishi alkhairi na alkhairin da ya yi, sa'annan kuma a ci gaba da amfana da alheran da ya rubuta min littafin shi, sannan sai a tsoratar da musulmi dangane da waɗannan kurakuran. To wajen tsoratar wannan sai a yi taka tsantsan, don mutumin kirki ne ake mu'amalanta shi yanzu, ba mai ganganci ba ne. A lokacin shi ne sai na yanko kafe ɗin Muhammad Nasiruddin al-Albani da aka yi mai irin wannan tambayar. A lokacin da aka yi al-Albani tambaya da Nawawi da Ibn Hajar da makamantansu, ni kuma sai na ƙara da cewa da ɗan fodiyo. Don haɗin fodiyo ma duk da yana bin manhaji na salaf, ya yarda da manhajin salaf, amma ga da alƙalamin na kubucewa abubuwa suna shigowa na ash'ariyanci a cikin tafsirin shi. Shin wannan dalili ne akan sai a ce su dan fodo ɗan bid'a ne? A'a, su dan fodo ahlus sunna ne. Sai a ce su dan fodo ashabul ahwa ne, masoya zuciya ne? A'a, mutanen kirki ne. Su dan fodo bayan Allah ne da addini suke nufin gyara. To in kuskure ya faru a nan, to ba za a ce kuma shi kenan wannan kuskuren ya zubar musu da mutunci, ya halatta a kafirta su ko a dankara musu wata mummunar kalma, ko kuma a ce a ƙona littafansu babu alheri a ciki. Wannan dole ne a tsaya a fahimtar da waɗanda suke matasa ne annashi'a, waɗanda suke tasowa ɗan bana bakwai, ba dan kuma ba, dan duk wautar da suka zo suka yi za ta fassaru ne a wurin wasu mutane da ba su sani ba da cewa haka ahlus sunna suke, haka wai malamansu suke koyar da su. A duk wani wanda ya wata ɓamɓarma wadda ta shafi irin wannan ko makamantan haka, ya yi a madadin kanshi ne. Malaman ahlus sunna ba za su zama responsible, ma'ana ba za a riƙe malaman ahlus sunna a kan cewa su suka karantar da su haka ba. To abin da yake faruwa jama'a, in ba an tsaya an gabatar da bayanai irin waɗannan ba ne, akwai babban matsala. Wato shi matashi wai wanda za ka zo ka ce mishi nawa ya yi kuskure, Ibn Hajar ya yi kuskure, wai shi abin da zai ɗauka to kenan ya zama mutumin banza, don haka sai zai hukunta, sai to ya kai ka ce kaza. A'a, kaza ba ta ce, ba ka faɗa ba ne don ka bayyana cewa a yi wa shi nawa wuta waye a ci mutuncin nawa. A'a, kana faɗi ne don ka daidaita abin, kamar yadda mala yake cewa in ya zama sai an yi taƙwimin mutum kamilan, nan ce ka ba mu cikakken bayani akan wane ne al'imamun nawawi. Amma in ba ce maka za a yi ala gafartun halam, yaya matsayin nawawi yake ne dangane da fiqhu? Yanzu wannan yana buƙatar sai kai magana dangane da aqidar shi? Yaya nawawi yake dangane da naqdin hadisi? Yaya Ibn Hajar yake dangane da ilimin jarh wa ta'dil? Kaga wannan ba an nemi ka bada bayani ba ne kamil akan shi ko? To sai kai bayani akan abubuwan da ka sani dangane da wannan, ba za ka arrabu, wato ba za ka saka kanka cikin magana dangane da aqidar shi. To matasan dai dole sai an yi musu bayanai. Tare da haka fa, mu da ke tara matasan muna karantar da su, ba za mu fita ba daga zarginsu da kuma zargin waɗanda suke zuwa suke wannan wautar. Don duk inda suka je suka yi wannan wautar, su ma ka taɓa sai a yi mu karantar da su, don mun ce musu ai wani yana da kuskure. Su kuma waɗancan suka tayi sai su ai su matasan suna cewa ai su wani ne suke karantar da su. To kuma dogowa jama'a a ce yanzu littafi kamar Fathul Bari, wanda ya kai malamai sun zauna sun rubuta abubuwa na wasu waɗanda waɗannan abubuwan mukhalafat ne a kadiya, an sa malamin da ya bi Fathul Bari tun daga farkon shi har ƙarshen shi, ya rubuta al-mukhalafatul aqdiyya fi Fathul Bari, inda Ibn Hajar ya biya ka kawo wasu abubuwa waɗanda sun saba a cikin aqida a Fathul Bari. Sannan malam mashhur shi kuma ya zauna ya rubuta wannan ainihin wato littafi Tarajiat Ibn Hajar al-Asqalani fi Fathul Bari, fatoyi da maganganu da Ibn Hajar ya a Fathul Bari. Daga baya ya dawo ya gane ba daidai ba ne, to amma kuma ba a tattara waɗannan maganganun wuri guda ba. To yanzu da zaran wani matashi ya samu wannan littafin, sai ya fito albari ma duk kuskure ne a ciki, don haka babu wani alheri a kan shi. To ko kun fahimta jama'a? Don haka mu masu karantarwa muna tsakanin waɗannan matasan sun gaza fahimtar me ake nufi da gyara kuskuren, ba zai zo a yi shiru ba, dole a bayyana. Ko kun fahimta jama'a? To kuma in an zo bayyanawan sai an yi da ladabi, to su kuma sai su ɗauki abin ba haka yake ba, don haka sai su ɗauka da zafi. To can kuma da za su je su haɗu da waɗancan, sai su ce ai su wane ne suke koyar da matasan nan haka, ai su suke tunzurar da su. To kenan za a zo a karantar jama'a a ga kuskure ba za a faɗakar ba? Ba zai yiwu ba. To kuma in an faɗakar ga wani kuskuren fahimta, ashe wajibi ne na farko su ɗaliban ilimi da ke taruwa a gabanmu su rinka natsuwa suna fahimtar saƙon da muke karantar da su, ba tare da gazawar fahimta ba, ba tare da zaƙewar fahimta ba, kamar yadda su kuma waɗancan in suka ji waɗannan matasan sun ce ai ga shi wani ne karantar da mu, su tsaya su dubi mu ɗin da muke karantar da su ɗin, tsakani da Allah kawai kai kana jiran ne dama a ce ga wani kuskure mu ma da ya zo daga gare mu. To ka gan kana jiran haka ne, wannan kuma za ka iya ɗaukar komai ma ya iya zama laifi. Amma ba haka ba ne, ya kamata sai ka natsu ka yi tunani anya matasan nan sun ce wane ne karantar da su, hanya wani zai karantar da su ire-iren wannan wautar, mu je mu bincika yaya usulubin karantarwa shi yake. Amma kawai da an ce ai wani zai karantar da su, sai ka ce ya aikata, ai ya aikata, ai mutum ne, kai kuskure, kai magana wadda baka da dalili a kanta. Na'am, ƙwarai da gaske yana daga cikin abin da na yanzu nan zan ɗauko mana zan yi magana a kai. Zan yi magana a kai don zan ɗauko littafin shi sharhin Nawawi, ai sharhin 40 hadith insha Allah ta'ala. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Shi ne sai mala yake cewa, fa masalan, misali, najiduhum yu'awwiluna qawlahu ta'ala. Za mu samu irin waɗannan malaman suna ta'awili, suna karkatar da maganar da Allah maɗaukakin sarki ya ce a wajen fassarar su, da Allah ya ce wa ja'a rabbuka annahu wa ja'a amru rabbika. Allah ya ce wa ja'a rabbuka, in suka je sai ce wa ja'a amru rabbika ne. Limaza? Sai ce don me za su yi wannan ta'awilin, don me za su ƙara da amru, su faɗi yadda Allah ya faɗi mana. Sallahu ya ƙulu, Allah cewa yake ja'a rabbuka, wahum ya ƙulu na ja'a amru. Su haza haɗa, wanda ya ce wannan kuskure ne. Ina fata an gane. Fa'innahu la budda lana an nu'mina anna Allah yaji'u kayfa sha'a. Domin dole ne gare mu mu yadda cewa Allah maɗaukakin sarki zai zo a ranar alƙiyama yadda ya so ya zo. Lakin naltamisu lahumul uzra, sai dai mu nema waɗannan malaman usuri waɗanda suka yi wannan kuskure. Wala naj'al min hadhal khata alladhi na'lamu annahu sadirun an ijtihadi. Kar mu sanya wannan kuskure wanda mun san cewa ya faru ne ta hanyar ijtihadi. La naj'al minhu baban lisabbi, kada wannan ya sa mu buɗe ƙofar zaginsu. Wal qabhi fihim, da kuma sukarsu. Fa amma man arada an yadhkura al jarha fil insani, sai dai kuma wanda ya so ya ambaci ko wanda ya nufi, wanda ke da nufin, wato larura ce ta kama, har sai ya ambaci wata nakasa da ke tattare da wani malami ko wani mutum. Littahzirin mimma qala fi hadhihi al mas'ala, saboda manufar shi ta tsoratar da jama'a abinda wannan mutum ya yi na kuskure a wannan mas'alar. Fa hadha la ba'sa bihi, wannan babu laifi. Da anna hunaka farqan bayna shakhsin yuridu an yuqawwima shakhsan taqwiman kamilan, yace domin ko akwai bambanci tsakanin mutumin da ke son yayi bincike, yayi magana, cikakkiyar magana game da komai da ya shafi wani mutum. Fa hadha yajibu an yadhkura alhasanatu wassayyi'at, wannan dole ne ya ambaci abubuwan shi na alheri da kuma abubuwa na kurakurai. Mutum ne zai ce maka wani ya zo yana son ƴata, zan auren mishi, ko kun fahimta jama'a? To nan ne za ka faɗi duk abubuwa da ka sani na halayen shi na gari da munana, a nan ba ka yi laifi ba. Amma a'a, mutum ne kawai ya zo ya ce da Allah abin da yake so shi ne zai rinƙa sayo kaya, in ya sayo kayan nan ya rinƙa kawowa shagonka, kana ainihin sayar mishi da kayan nan, yana karɓan kuɗin a wurinka. To yanzu wannan kaga wani sashi ne na mu'amala ta je kana yi ka. Akwai ɗabi'un da aka san shi da su waɗanda ake sukar shi da su. Misali, yana da yawan baccin tsiya, yana da yawan cin abincin tsiya, ko kun fahimta? Ko kuma a'a, shi kenan kullum gidan shi babu zaman lafiya. Waɗannan maganganun ba su da alaƙa da ka zo ka faɗe su. Misali, wani ya zo ya ce zai rinka kawo mini kaya, ina sayar mishi a shagon nan, me za ka ce game da halin shi? In ce a yi wajen mu'amala ta kuɗi wani mutumin kirki ne, mutumin kirki ne, sai dai fi kuma ya cika cin tsiya, yana da cin tsiya, don haka sai ka yi a hankali da shi. Ha, yau me ya alaƙa abin da ba ni ne zan ba shi kayan da balle a ce cin tsiyan shi zai je cinye min kayan? Ko kun fahimta gama? Kayan shi zai kawo in sayar, in na sayar in ba shi kuɗin ya cinye shi wajen cin tsiyan shi, mana gobe ya san zai kawo ko da zai kawo ba. Oho, ko kun fahimta da kyau jama'a? Saboda haka kaɗai abin da ake da buƙata a kai a nan shi za ka faɗi. Sai ce wa iza kana mimman urifa bin nushi lil umma, idan aka san cewa shi wannan mutum da za a yi magana a kan shi malami ne wanda aka san shi da yi wa al'umma nasiha, ko alhaji ne wanda aka san yana kyautatawa mutane, yana gina musu masallatai, yana ɗiban 'ya'yansu yana kaiwa makarantu, yana ainihin taimakawa talakawa yana rarraba musu abinci, to amma sai aka ga ga wani kuskure yayi, ko kuma malami ne wanda aka san shi da yawan rubuce-rubuce don gyaran addini ko wa'azi don gyaran addini, falyu'tazar anhu lima sadara minhu min as-sayyi'at, to sai a rinka ba shi uzurin munanan abubuwa da ake ganin sun fito daga gare shi, haka zo za a yi magana akai in sun zama dole kenan. Sai an faɗa, an aka faɗa, sai a ce ko da yake mutumin da ya samu kansa irin wannan gawurtaccen kasuwanci, ai in ya zo raba zakkar shi lallai ne an san ba zai iya bada ita ga kowa ba. Amma a kaɗai kamar yadda muka fara magana jiya, saboda kai ne bai ba zakka ba, ku kiyaye, amma sai yana fitar da zakkar yana rabawa, to sai ka koma kana cewa ai ma zakkar da yake ba dan Allah yake yi ba, ai ma zakkar yace kuma ma zakka ai ba ta yi ba dan ba haka aka ce ai ba. Amma fa dalilin wannan magana ta ka shine dan kai bai baka zakkar ba, da ya baka fa to da kawo da shi, to da in yazo bai baka ba sai ka ce ai Alhaji na ai Allah bai saka wa Alhaji da alheri, irin yadda harkokin shi suke ma har ya iya tuna ya rarrabawa kaza ya rarrabawa kaza, Allah mu ma ya ci da mu. To kaga anan ka bashi uzuri akan wancan abin da kake gani ya munana, me munanawa a ganin ka rashin baka, ko kun fahimta? Amma rashin baka sai ka mai da ita mugun aikin da har ka lalatar da zakkar shi, baka yi adalci ba, ko kun fahimta? Gama sai ce li'annahu qad yakunu indahu ta'wilun, domin ta iya yiwa wannan abin da yana da ta'wili kamar wannan da bai baka zakka ba, ta iya yiwa sai ga cewa ai wanka na wadaci ne, kuma kullum sai kake jiran shagon wanka da ake saida shaddeji da atamfofi ya zai samu kana ta lissafin kuɗi, ashe kawai shi wanka ya dogara da cewa kai yaro ne ma kana cin abinci ne a gidan shi, yana dan ka 2000 kawai yana baka a wata ka sai sabulu, don haka kana fama da talauci, amma kuma gashi kana cikin kuɗi. Yanzu dan girman Allah wanda bai dauki zakka ba irin wannan ba ya kamata a zarge shi? Dan ba kaga ko kun fahimta? Jama'a kun ga yana da ta'awili, yana da uzuri, au adami ilmin, ko kuma ma bai san da kai ba, kai ne kawai ka san shi dan shi sananne ne, kai ko ba koyan kowa ba da bai san da kai ba, to yanzu za ka zo kana kunkunin cewa bai baka ba, au ma ashbaha zalika, ko kuma wasu dalilai waɗanda suke kama da haka, ma dunna na'rifu annahu rajulun nasihun nasihun lil umma, matakar dai mun san cewa shi din nan mutum ne mai kokarin nasiha da gudanar da alkhairai ga al'umma, wa idza kana yuridu an yuhazzira min as-su'i alladhi sadara minhu, idan ya zama wani yana son ya tsoratar da wasu game da mummunan halaye da ke fitowa daga wancan, sabuna la haraja alaihi, to anan fa babu laifi an yadhkura hadha ash-shay'a, ya ambaci wannan al'amarin alladhi sadara minhu, wanda wancan yake yi, li yuhazzira an-nasa min hadha al-maqal masalan, dan ya tsoratar da mutane game da wannan magana da wannan mutum yake fadi, amma fa in yazo din sai ya kokari ya bi techniques, ya bi ka'idoji waɗanda zai su a cikin ladabi. Malam yace wala ra'ani hadha adamu dhikri khata'i ash-shakhsi litahdhir minha, wannan fa bawa nufin kuma saboda an ce a mutunta shi saboda shi ne malami, ko shi ne shugaban kungiya, ko shi ne limamin ahli sunna, ko shi ne babban kaza, wannan baya nufin fa ba za a ambaci kuskuren shi ba don tsoratarwa, in kuskuren ya zama na wanda za a tsoratar game da shi ne. Falaysa hadha muraduna, yace ba haka muke nufi ba, bal labudda min bayani khata'i shakhs, babu makawa dole a bayyana kuskuren mutum, litahdhir min hadha al-khata, saboda tsoratarwa daga wannan kuskure, hatta la yaqa'a fihi ko gauruhu, dan kada wani shi ya afka cikin wannan kuskure, da ruwa ma ashara ilaihi sheikh, wannan ita ce maganar da sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ji kanshi, ita ce maganar da ya nuni hina qala, a inda yace din nan, amma man arada an yadhkura al-jarha fil insani litahdhir mimma qala fi hadhihi al-mas'ala, amma dangane da wanda yake nufin ya fadi wani rauni da ke tattare da wani mutum don ya tsoratar da jama'a daga game da wannan maganar da wani yayi, fa hadha la ba'sa bihi, malam usani yace babu laifi, da huwa min babul amri bil ma'ruf, wannan na daga cikin babin umarni da kyakkyawa, wan nahyi anil munkar, kuma wannan yana daga cikin ainihin wato babi na hani game da mugun abu wanda ainihin yake faruwa. Ina fata an gane, ina fatan kuna fahimtar yadda maganganun nan suke, jama'a wato wannan asalin magana da nake magana kenan ita ce malam yayi anan wato ana kokarin a daidaita ne kada wani ya fahimci ba za a faɗi kuskuren wani ba saboda darajar shi dan dukun da yawa daga cikin ƴan kungiyoyi abin da yake hada mu da su din kenan malaman su ne sun yi kuskure kuskuren da ya bayyana da kuma dole a zo a tsoratar da mutane game da wannan magana ta kuskure ko aiki da suka yi idan ka fito kana ainihin gyara cewa wani malami ne a kungiya kaza kuma dan uwa ne daga cikin ƴan uwa kuma malami ne na ahlus sunna wanda yana da tsoron Allah sai dai magana kaza da ya fito yi a tashar BBC ko a jarida kaza jama'a ba daidai bace sai su ce to ai wai dan menene ba za a same shi a ce mishi ainihin abin da ya ba daidai bane gaskiya ne daidai ne a same shi amma an same shi an gaya mai ya karba sai aka ce mishi to ya fito ya gyara da kanshi domin jama'a su san cewa wannan magana da ya kuskure ce sai ce a to shi kuma gaskiya ba zai rusa kanshi ba na riga na yi magana a BBC na yi magana a Daily Trust sannan kuma in dawo in ce magana nan kuskure ce a wai kuma so kake rusa kaina kenan gaskiya a ni ba zan rusa kaina ba to sai kai kace to tunda haka ne zan fito in bayyana mutane kuskuren ita wannan maganar wata to ya rage gare ka kuma wannan kuma ka sani dai da cewa yana daga cikin bangaren gulma ko cin mutunci to alamar ta waɗannan mutsumutsun da yake bai karɓi nasihar ba kenan don matakin farko na in ya karɓa shine ya fito ya gyara da kanshi al-Imam Izzuddin ibn Abdussalam lokacin da ya tabka wani kuskure a cikin fatawa magana ta yaɗu da yazo aka nuna mishi kuskuren magana raƙumi ya hawo ya rinka kewaye ƙasar Masar yana cewa wanda ya san ni ya san ni ya ƙara sani na ni din ne dai wanda kuma bai san ni ba to yau dai ya san ni ne Izzuddin dan Abdussalam ni ne fatawa kaza amma yanzu na gano cewa ba daidai ba ce don haka jama'a ku batta haka aka samu malam ainihin Abul Hasan al-Ash'ari Isma'il lokacin da ya gane kuskuren aƙidar da yake a kai ta imani da siffofi bakwai da rashin imani da duk wata siffa da ke bayyana Allah na sama Allah zai zo Allah zai kaza ranar alƙiyama duka waɗannan siffofin ran da ya gane kuskure ne in ya zauna ya rubuta littafai bayan kwana 40 ya fito ya hau mimbarin juma'a yake to jama'a wanda ya san ni din ne dai wanda kuma bai san ni ba ni ne Abul Hasan Isma'il al-Ash'ari kun san ni na kan aƙida kaza wannan aƙidan na tabbatar da cewa ba daidai ba ce amma ga littafai waɗanda na rubuta maqalatul islamiyyin wa ikhtilafil musallin da ainihin al-lumau'ul saghir al-lumau'ul kabir da kuma littafin al-ibanatu an usulid diyana ku karanta a ciki na yi wa kaina gyaran duk abin da nake akai a tsawon shekarun nan amma dai duk waɗannan aƙidu da kuma sani ba daidai ba ne wannan ya rusa kanshi ne bai rusa kanshi ba na biyu ai na uku Malam Abdussamad asalin shi mutumin Katsina ne amma kuma zaman Ghana kuma si shehi ne na ɗariƙa da faila da duk wasu abubuwa da suke yi cire gashin munkiri da sauransu mutum bai gano waɗannan abubuwan ba daidai ba ne da daddare ya rinƙa bin gidaje yana ƙwanƙwasa ƙofa in ka fito za ka duƙa ka gaishe shi ke a tsaya ni ne wane tashiri na san kai ce to abinda na ɗora ka akai din nan na gane ba daidai ba kai ma ka ji tsoron Allah ka bari in kuma baka bari ba bani ba ka sai da safe sai wuce haka har gari ya waye shine zo rubuta littafi ya sanya wa littafin risalatu da'i ila sunna ga saƙon mai kira zuwa ga sunna az-zajir anil bid'a wanda ke tsoratar da mutane game da bid'a ya faɗi duk waɗannan abubuwan ba dan ya tona kowa asiri ba sai dan ya bayyana kurakuran da ke ciki dan a tsorata idan kai gane kai kuskure ka zo ka gyara kuskuren da kanka ya fi sauki idan aka nusar da kai ko aka nunar da kai ko aka faɗakar da kai kayi kuskure ka zo gyaran kuskuren ya fi sauki dan baka buƙatar sai kayi amfani da much energy baka buƙatar sai ka narkar da ƙarfi da bayanai masu yawa tunuti gama fatawan nan da ne muku na ce kaza ba daidai ba ce abin da yake daidai shi ne kaza Allah madaukakin sarki ya saka mana da alheri Allah ya fi mana kaza kaza shi ke nufi a kaddara ka wuce idan wani ya zo ƙarshen tafiya tunɗu ko asalin matsalar da kuma ya aka yi kai kuskure ƙarshenta a wajen maganganun nashi sai ka ji wata kalma wadda za ka ce wannan kalmar bai maka ladabi ba ko kuma sai wani dalibin ka yaje ta kalma yace wannan kalma an wulakanta malami na dan haka madadin fitinar ta mutu sai ta mutuwa dan haka abin da yake daidai din gaskiya ne wanda ya kuskure ya kamata a je a same shi a fadakar da shi a matsayin nasiha ba a cikin jama'a ba ya gyara domin wannan shine umarnin Allah Allah yace a cikin alqur'ani cikin surati baqara ayat da Allah madaukakin sarki ke magana dangane da innal ladina tabu wa aslahu innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'd ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum la'inun innal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim nasi ne na alqur'ani ga shi yace wadanda suke boye gaskiya da shari'a da muka saukar a cikin littafin to sai da Allah ya wata magana yace mun ba'd ma bayyanahu wannan wannan magana ita ce shi Allah madaukakin sarki da yake da wannan ilimin da yake da wannan masaniyar da yake da wannan alheri bai ruwa ya boye ba ya saukar sai kai da amanar abin ta fado hannunka ka idar da jama'a sai ka boye sai Allah yake ulaika yal'anuhumullah wadannan Allah yana la'anta su wa yal'anuhumullah inna kuma duk masu tsinuwa su tsine musu albarka kama da yake Allah madaukakin sarki yana marhabanta bayin shi yana kwadaitar da su da su tuba sai yake innal ladina tabu sai wadanda suka tuba shine yanzu Allah suka yi walifin su ce Allah na tuba game da boye amanar ka da ka bayar ta ilimi sai kuma yace wa bayyana wa aslahu suka gyara barnar da suka yi su ga kansu wacce barna ce ta bayyana su ga kansu suka gyara wa bayyana sannan suka bayyana wa jama'a tuba din jama'a ku kiyaye shine tuba ga Allah islami kuma shine wannan abin karabu da shi ba tuban muzuri da kana astaghfirullah al-hali wal-azim kuma ba zakara a bakin ka ka kamo yana ihu ko kun fahimta ka tuba Allah ya karbi tubanka to wa aslahu sai kuma ka gyara shine kar ka sake ka sake aikata haka wa bayyana kuma ku bayyana wa mutane sai Allah yake fa ulaika atubu alaihim wadannan zan karbi tuban su ana tawwabur rahim ni ne karban tuba ni ne mai rahama idan kun fahimci wannan da ke jama'a a shi lokacin da kaga wani yana gyara kurakuran da malamin ka yayi a wani littafi ko yana gyara kurakuran da malamin ka yayi a wata jarida ko a wata tasha ta internet ko a gidan radio ko a television ko kuma a cassette sai ka natsu sai ka fahimci me yake cewa sai ka fahimci gyaran ya tabbata gyara kuma ya bi techniques da technicalities wato ya bi tsari da kalmomi masu ladabi da makamantan haka duka da dalilin da zaka ce ya wulakanta malaminka tamam kuma ya zama malaminka sahibu hawa ne ko sahibu bid'atin malaminka yana da bid'a ko yana da wata son zuciya da ya tasa a gaba to anan kuma kaga da kai da malaminka dole ku karbi duk irin kansasan lafuzza da za a yi don babu yadda za ka yi ka zo ka ce sallar banza azumin ne umaran ne sai da su za a je aljanna ai aljanna ta ma fi ƙarfin ai ba ta ma kai sai an yi mata sallah ba ai aljanna kawai in ka so shehu ka wani haka ta ishe ka yanzu babu yadda za a yi wannan an zo sai an haɗa da kaushin murya sai an haɗa da kansasan kalmomi kuma kun fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka jama'a kun ji wannan Allah ya taimaka to sai malam yake cewa dole ne babul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar ko wannan ainihin wato babu ne na umarni da kyakkyawa da kuma hana mummuna jama'a kun ji fiqh na farko daga cikin fiqh da muke samu a ƙarƙashin wannan zama da annabi sallallahu alaihi wa sallam ayi cikin wadancan mutane domin a kwato yanci sallallahu alaihi wa sallam sani annabi al-amr al-akhar alladhi nastafidu huna wa anna al-muslima da'i khair shi ainihin wato al-amarin da zamu sake fahimta anan shi dai musulmi mai kira ne zuwa ga alkhairi. Yusanidu kulla man yad'u ila alkhairi, dan haka yana taimakawa duk wani wanda yake kira zuwa ga alkhairi. Li'annahu aula bihi, domin asalin shi musulmi shi yafi dacewa da alheri. To tunda shi musulmi shi yafi dacewa da alheri, sai aka samu a wannan fagen, an fahimta jama'a ga wani ya zo yana alheri, daidai ne musulmi ya suka game da alheri. Fa kullu man da'a ila khairin lil mujtama, duk wanda ya kira zuwa ga wani alheri ga zamantakewar al'umma. Fal muslimu aunin lahu, to musulmi ya kamata ya zama mai taimako gare shi. Ko kun fahimta jama'a? Ka zo ka ce za ka sai fili a tsakiyar anguwa, anguwar da ba taku ba, za ka gina musu masallaci, za ka gina musu asibiti. To sai ka zo, ya kamata waɗanda ke anguwar da duk wani musulmi wanda yake da fatan alheri ga kanshi da musulunci, yana da ikon da zai kai ka wurin mai anguwa ka samu filin da ya dace mai sauƙi, ya kamata ka yi. Ya kamata in shi dillali ne, irin kura da suka saba ci a cikin harkar dillanci, to a wannan lokacin sai ce tun da dai aikin alheri ka zo yi, to duk wasu abubuwa ma gaba ɗaya mu ba ma buƙata, za mu taya ka wannan alheri ya samu. Domin abin da ya kamata ya tunani shi wannan dillali ko su waɗannan mutanen anguwar, wannan wani abu ne wanda ya kamata su yi tun da su mutanen alheri. Ko kun fahimta jama'a? Amma a zo za a yi abu sai ka ga kana ta makirce a kai, zai kai abin da yake damunka, saboda kai malami ne kana zaune da su shekara 30, ba ka taɓa gina musu masallaci ba, dan menene wani malami zai zo gina masallaci gare su? Kai in ya gina masallaci gare su, kai a fassararka kana ganin ya zo ne ya nuna shi ne yi don Allah ne. Amma haka fa kake fahimta, to inna nafsa la'ammaratun bisu, zuciyarka ce take yi maka wannan sharrin. Ka juya ta kai tunanin alkhairi, kai tunanin cewa ai wane ya zo ya ga mutunci na ne ma yanzu anguwata zai gina mini masallaci, ni kuma in ci gaba da karantar da jama'a, ashe yana nuna wa duniya cewa tare ma muke da shi. Tunanin alkhairi ya kamata kai, bai kamata kai tunanin sharri ba. Jama'a mun fahimci wannan? Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Don haka sai yake cewa shi musulmi ainihin wato ya kamata ya zama mai taimaka wanda zai alheri ne, wa munasirin lahu, ya zama mai tsaya mishi, wa ko haka ne, wa mu'in, kuma ya zama ainihin wato wanda zai na ha mu'in ne, mu'inin ne. Ai can da yake fal muslimu aunin lahu, ya kamata musulmi ya zama mai taimako gare shi, munasirin lahu, ya zama wanda zai tsaya mishi, wa mu'in, sannan mu'in din ce sake dare ta aunin lahu din nan. Ina fata an gane ma'ana kalmomin da ya kawo su ne, kalimatun mutaradifatun litta'ayidi, dan su karfafa junan su. Yace qadima ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallam al-madina fara al-yahuda yasumuna yawma ashura, wannan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya iso madina, sai yaga yahudawa suna ainihin wato azumta ashura. Fa qala, sai yace ma hadha, wannan wani azumi ne suke yi? Qalu, sai suka ce hadha yawmun salih, wannan rana ce mai girma a wurinmu. Hadha yawmun, wannan rana ce da najjallahu bani isra'il, Allah ya kubutar da kakannin bani isra'ila min aduwwihim, daga maƙiyinsu fir'auna. Fa samahu musa, don haka annabi musa ya azumci wannan rana. Qala, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce fa ana ahaqqu bi musa minkum, ai na fi ku kusanci da annabi musa. Fa samahu, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya azumci wannan yini, wa amara bi siyamihi, ya umarni da azumci wannan yini. Wannan hadisi yana nan a cikin sahih al-bukhari a lamba ta 2024 a mujalladi na 4 na fathul bari shafi na 244. Me nake fahimta daga wannan hadisi? Annabi bai musu hafsada ba, ya tabbatar da su, saboda abin da suka faɗi gaskiya ne, domin ɗan uwan shi ne annabi Musa ya yi. Ko kun fahimta jama'a? Abin da ya kamata kenan. Fa idza ra'aita man yad'u ila khairin lil mujtama' al muslim, ya kai musulmi idan ka ga wani yana kira zuwa ga wani alheri da za a kawo wa zamantakewa ko anguwa ko gari na musulmi, aw naf'in lil ummati al islamiyya, ko kuma wannan abin zai amfani al'ummar musulmi, fakun awwala munasirin lahu wa mu'ayyid, ka zama farkon wanda zai taimaka da wannan da zai wannan alheri, ka zama kuma mai karfafa gwiwa har ka zo kana sharri. To ka an fahimta jama'a, ka dade kana samun kuɗi, kana ta siyan motoci, kana ƙara amare, kana ta gina gidaje da shaguna, sai wani matashi ya taso a anguwarku shi kuma sai ya samu kuɗi, shi kenan sai ce shi kuma zai rinka gina wa 'yan anguwar masallatai da makarantu, yana tura su suna karatu. Kada ka fassara abin da mugun fassara, ka ɗauki cewa na'am alhamdulillahi, ka ƙara mishi ƙarfin gwiwa, kuma ka nuna in ma kuskure ne to yanzu kai ya faɗakar da kai za ka yi ƙoƙari ka gyara. Amma kar ka ce a gaba dole ya gina masallatai ba tunda kuɗin banza ne yake karɓewa daga waje. In dai har za a karɓo kuɗin banza daga waje a zo a gina masallatai, to kai kuma naka da kake karɓowa daga cikin gida waɗanda su na alheri ne ba na banza ba ne, ko wai su suka fi cancanta ka gina? To amma me yasa ba za a gina masallaci da kuɗin halal ba kenan? Kun fahimta jama'a? Wallahi billahi abin yana ba ni mamaki na hasada wadda malamai suke wa junansu. Ma'ana ya zama a ɗauki kuɗi a gina masallaci sai ka ce wai saboda kuɗin banza ne? To fassara shi ne naka kuɗin saboda ba na banza ba ne, shi ya sa ba za ka gina masallaci da su ba. Domin dukkan magana fa tana da lawazin ɗinta, tana da wata fassara wadda da yawa ba ka faɗa ka masar da kake yin ta. To duk magana kafin ka furta ta, ka rinda tsaya kana tattauna ta, ka dubi gabanta da bayanta, ka dubi in ka faɗe ta menene zai je, menene zai dawo. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Na ga sai malam ya ce wa da'awatul islam ja'at lit'allima almuslimina an yakunu muta'atifina ma'a kulli baridati khairin. Ita da'awa ta musulunci da kiran musulunci ta zo ne don ta karantar da musulmi an yakunu muta'atifina, su zama masu tausasawa da kyautatawa ma'a kulli baridati khairin, tare da duk wani wanda ya tayar da wani alkhairi, duk wani wanda ya yanko alheri. To da'awar musulunci ta zo ne don ta ƙarfafi gwiwar shi. Wala yaktafi bima yabda'u bihi huwa, kada wannan ne da'awa na musulunci ya taƙaitu da cewa sai abin da shi ya fara shi ne alheri, don haka duk abin da ba shi ya fara ba ba alheri ba ne. Kun tuna maganganun da muka yi jiya jama'a? Sai ku ɗauko wannan maganar ku haɗa kaɗai, saboda mun zo muna da'awar alƙur'ani da sunna ala manhaji salafil umma. Sai ce ƴan uwan mu ahli sunna sun sai ai ba dan Allah bane, dan ne dan sun fara kafin mu, dan haka dole ne kai, kuma ba wani wanda zai zo ya fara ya zama dan Allah. Sai yanzu dan girman Allah ba za ku yi mamaki ba, da ƙungiya jama'atul nasrul islam ji sunan jama'ar taimakon musulunci, sannan a zo a kafa jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna, yanzu kenan ƴan jama'atul nasrul islam ba sai su ce tun daga taimakon musulunci, daga cikin taimakon musulunci ya akwai gusar da bid'a da tsaye da sunna, don haka waɗannan matasan shugabanci za su nema. Ko da ƴan jama'atu sun faɗa haka, sai mu ce a nasrul islam ko daga addini ba za ta hana wani kuma ya riƙe wani ɓangaren ba na gusar da bid'a da tsaye da sunna. Don haka ku bari kowa ya yi wa musulunci alkhairi da gwargwadon yadda zai iya. Amma me zai sa yanzu kuma waɗanda ke cikin ƙungiya sun shi tunanin duk wata da'awa da za a taso da ita ta sunna kawai ya sa taso ne don neman girma, ta taso ne don ta zama ɗan ba ni na iya? Sannan akwai son zuciya a cikin wannan tunanin. Shi musuluncin nan jama'a ya fi teku faɗi, to ita kuwa teku jama'a babu wani jirgin ruwa ƙwaya ɗaya wanda za a ɗora shi a kan teku ya mamaye ta, don haka a ce ya isa ya kai kayan da ake buƙatar a kai. Ma'ana musulunci yana da ayyuka da yawa wanda kowa zai riƙe wani ɓangare sai ka ga an taimaka wa addini. Ku dubi maganganun da muke da su, yayin da Nawawi da Ibn Hajar suka riƙe wa al'ummar musulmi dangane da fassara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da fitar da ma'anoninsu, suka dafe wa musulmi wannan aikin. Al-Imam Al-Qurtubi kuma sai ya dafe wa musulmi aikin fitarwa da musulmi cikin daga cikin alqur'ani da kuma warware mas'alolin lugha da na tarihi da ke cikin alqur'ani da tafsirin qurtubi a daidai wannan lokacin al-imam az-zahabi shi kuma ya ri bangaren tarihi da ilmin jarh wa ta'dil sai ibn as-salah kuma da su iraki suka zage wajen sharhi da rubuta littattafai na ilimin hadisi a bisa fanni fanni ba za ka ɗauki aikin wannan ka ce sakamakon na wancan na wannan ya zama na banza ba sai ka ga a kai yanzu da ka zo daga baya kana da buƙatar su gaba ɗaya haka musulunci yana buƙatar wani wanda zai ce shi ya aje kanshi duk inda ake da wa'azin ƙasa a zo a gayyace shi musulunci na buƙatar shi a daidai lokacin da musulunci yana da buƙatar wani wanda shi kuma zai ce duk ɗalibin da yake da karatu ya zo ya same ni zan karantar da shi aikin da wannan ya zauna yana na karantarwa da ke aikin da wancan yake yawon yi gari gari yana yawon wa'azin ƙasa da wa'azin jiha da makamantansu ko kun fahimta jama'a kamar yadda wani kuma wanda yake ni kuma zan tafi makarantu ne na harshen larabci da addinin musulunci in karantar wani kuma yake shi kuwa zai rinka tafiya gidan kurkuku ne yana zama yana karantar da ƴan kurkuku yanzu waɗannan ba fannoni ba ne fannoni ne waɗanda in ka dubi mutum ɗaya jama'a zai iya kabarin zai iya mamaye duk waɗannan wuraren shi kaɗai to don ne in ka ji wani yana tafiya asibiti da la'asar yana duba marasa lafiya yana riƙe 10,000, 5,000, 3,000 yana taimaka musu da siyan magani yana zuwa yana duban waɗanda suke marasa lafiya ne ba su da galihu ba su da kowa ya share musu gado ya gyara musu kwanciya don me za ka ce ba dan Allah yake ba amma kai da kake yawon wa'azin ƙasa baki ɗaya kai kake ke dan Allah kai da ka zauna kake karantar da littafai kai kake dan Allah ko kuma don me za ka ce kai da kake zuwa wa'azi gidan kurkuku kai ne kake dan Allah wanda yake hawa duro yana wa'azin ƙasa baki ɗaya ba dan Allah yake ba ina musulmi ba su kai kansu da wannan mugun tunanin da muguwar fassara da mugun zato da suke nunana wa Allah domin waɗannan ayyukan da al'umma suke fa suna fassara ayyukan Allah ne domin Allah ne ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku da ayyukan da kuke yi kuma ya ce inna sa'yakum la shatta ayyukan ku mabambanta ne dan haka ka kwantar da hankalinka sanda ka zage kana yawon wa'azin ƙasa gaba ɗaya wani kuma yana nan alhaji ne shi ko bismillah bai iya ba shi kuma ya ce duk inda aka je wa'azin ƙasa gaba ɗaya abincin duk da za a ci zai siye wa al'umma musulmi su ci kar ka taɓa tunanin kai ka fi shi don kai kake wa'azi kar ya taɓa tunanin shi ya fi ka don shi yake ba masu zuwa wa'azi abinci ku ɗauka cewa musulmi suna tsayawa ne su rufe hannayen juna su taimaka wa addinin musulunci ku daina hasada ku daina fassara ayyukan alkhairai da suka bayyana na ƴan uwanku musulmi da muguwar fassara abinda karatun ne yake so ya ce kenan a yau Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية بعد ذلك صلح الحديبية من ذا الله يقول والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها من ذا الله يقول نارن إذا الله باب وتأل فرما بذاسرين وأنن كافرين يبوانن الفرمر suna girmama dokokin Allah da wuraren bautar Allah ta hanyarta sai na yi musu wannan alfarmar kafirai ne amma a cikin abubuwan da suke yi ku kiyaye jama'a akwai abin da suke wanda suke mutunta ɗakin Allah in suka ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam muna roƙonka arziki kada ka yi kaza saboda in ka yi kaza ɗin nan zai sauya mana tsarin da muke na mutunta ɗakin Allah na mutunta alhazai bayan Allah na mutunta wata sha'ira daga cikin sha'air na wannan ainihin al-muqaddasat wurare masu tsarki annabi ya ce sai na yi musu wannan alfarmar wato annabi kenan ya wadda cewa waɗannan mutanen duk da kafircinsu amma akwai wani abu da suke na girmama wuraren Allah haka ne ko ba haka ba to kaga adalci kenan ashe ba daidai bane jama'a duk abin da kafirai suka yi duk alherin shi da fassara wa musulmi da cewa wannan sharri ne a'a in har ya yi wani abu wanda yake na alheri ne ya kamata mu fito mu nuna cewa wannan abin alheri ne watan azumi ya kama, gwamna ne ko shugaban kasa, minista ne ko chairman, waɗanda kafiri ne sai yace zai raba wa al'ummar musulmi geran kunu, sai yace zai ɗibi ainihin wato musulmi ya biya musu kuɗaɗen tafsiri da za a rinka saka musu a tashoshin talabijin ko gidajen rediyo. Ba musulmi ba ne, amma tsakani da Allah wannan aikin alheri ne ko ba alheri ba? Alheri ne. To amma fa in ka so za ka iya kallon abin cewa makirci ne, domin ita kanta sallah in ka so za ka iya kallon ta cewa ba dan Allah ba ce, komai ma'ana za ka iya mishi mugu ya fassara. To ashe ba daidai ba ne in ya zama kafiri ya yi alheri, shari'a tana jan hankalinmu mu yaba wa alherin, mu tabbatar da cewa alheri ne, sai in wani sharri ya bayyana. Amma kar ne mu fara bayyana sharri, don Allah ya ce la yuhibbu Allahu jahra bisu'i min alqawli illa man zalim, illa man zalim, bai halatta wanda ba an zalunce shi ba ya fara bayyana sharri. Kai ya zama shi ya bayyana alheri, kai ka zo kana bayyana wa mutane sharri a matsayin wannan alheri, ko kun fahimta jama'a? Ku bari har sai in sharrin ya bayyana. Don haka gashi nan hurumatin lahi ne, wurare ne na bautar Allah, wurare ne masu daraja da makamantansu. Amma ka dubi yadda manzo Allah yake, inda za su roƙe ni wani abu wanda zai kai ga girmama alfarma Allah da zan yi musu, ashe annabi ya yarda duk da kafircinsu, amma akwai wani abin da suke na girmama alfarma Allah kuma har zai iya taimaka musu akan haka. Jama'a wannan kafirai kenan, to ina kuma musulmi? Me yasa za ka fassara ayyukan ɗan uwanka musulmi ko ayyukan ɗan uwanka malami ko mai da'awa da cewa su sharri ne? Wannan ainihin hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin littafin shi Sahih al-Bukhari, kuma shi ne lamba hadisi na 2731. Malami ce sama damatul qadiyya tatawafaqu ma ahdathir rasul, matuƙar dai wannan mas'ala ta su ta dace da manufofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fasaya ƙadiluwa, yanzu Allah zai karɓi wannan ainihin wato mas'ala, ya yi nasiruwa zai taimaka mata, ya yi ayyuduwa kuma zai ƙarfafe ta, ya waqsimu ala zalika aidan, har ma ka ji yana rantsuwa akan haka yana cewa wallazi nafsi biyadihi, na rantse da Allah wanda raina yake a hannun shi. In ba ku manta ba, a can ainihin wato baya ma sadda ake magana akan hilful fudul ɗin nan, manzon Allah ya yi magana wadda ba rantsuwa ba ce, amma tana ƙarfafa ya ji daɗin magana da yake cewa ya halarci wannan zama, kuma wannan zama da za a kira shi a yanzu a musulunci da ya zo, kuma wannan zaman ya fi mishi alheri fiye da ya samu raƙuma jajaye. Don haka annabi kaga har rantsuwa ya yi a nan, wal rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa al-qudwatu lana, kuma Allah shi ne abin kwaikwayonmu. Sai ya ce samata ra'ayna khairan, to duk sanda muka ga alkhairi ayyadnahu, lallai ne mu karfafi wannan alheri, wa waqafna ma'ahu, kuma dole ne mu tsaya tare da wannan alheri, wa nasarnahu, kuma dole ne mu taimaka wa alheri, li yaquma, dan shi alherin ya tsayu, bi sarfin nazari an alladhi bada'a bid da'wati wal fikra, ba tare da mun dubi wai wane ne ya fara da'awar, wane ne ya fara kawo wannan tunanin. Ko kun gane jama'a? Don abin da mutane sukan so su mai da shi siyasa ne, sai a ce yau ai dai mu muka fara ya zo yana son ya nuna mutane shi kaza ne. A'a, kai ne kake fassara ya zo ko sun zo ko su ma sun kafa kungiya ne ko sun kafa makaranta ne don kaza, duk wannan fassarar ka ce. Kai ka fara ko ko kuka fara bai hana kuma wani ya biyo baya ba. Ina fata an gane. Yaqulu ibn al-Qayyim fi Zadi Ma'ad, الإمام العلامة بن القيم يفتح يتكلم كاف ذاب معاد يتي إن المشركين لله مشركي وأهل البدع والفجور دائهم وأن بدأ دفادري والبغاء دا الظالمي وتوما سأولهم تعبنتي الظلمة دا الظالمي إذا طلبوا أمرا يعظمون فيه حرمة من حرمات الله تعالى أجيبوا إليه. إذا سكنني a yi musu wani abu wanda wannan abin zai taimaka wajen tabbatar da girma da alfarma Allah, sai a amsa musu wa atauhu, kuma sai ainihin a basu wannan damar wa inu alaihi, kuma ainihin a taimake su. Ko kun fahimta da kyau jama'a? Wa inna ugaurahu, ko da kuwa sun hana wani abin kuma daban wanda ake nema. Fayu'awanuna ala ma fihi ta'zimu hurmatillahi ta'ala, sai ainihin a taimaka musu akan tabbatar da abin da yake akwai girmama alfarma Allah madauki, la ala kufrihim, ba akan kafircinsu ba, wa baghihim, da kuma ainihin wato ta'addancinsu. Wa yumna'una min ma siwa zalika, amma duk wani abu kuma wanda ba wannan ba, to nan kuma sai a hana su wannan damar. Fa kullu man tamasa al-mu'awana ala mahbubin lillahi ta'ala ko marida lahu, saboda duk wanda ya nemi wani abu wanda zai taimakawa ainihin wato abin da Allah madaukakin sarki yake so, zaka ga ainihin wato ya kai matuƙa wajen maraurayewa da yin wannan ainihin abu, ya maraurayece. Ko shi ne ma'anar marida lahu, ya maraurayece, ya maraurayece gare ka, yana son ka taimake shi a yi abin nan, sai kuma kai ka ga wannan abin Allah yana son shi. Ijiba ila zalika, sai amsa mishi, ka'ina man kana, kowa ne ne, ma lam yatarattab ala i'anatihi ala zalika al-mahbubi mab'udun lillahi a'zama minhu, matakar dai wannan abu da ya nemi a taimaka mishi akan shi abu ne wanda yake Allah madaukakin sarki yana so, kuma wannan abin ta wani wurin ba zai taimaka wa wani abin da zai fusatar da Allah wanda ya fi wannan abin girma ba. Kun fahimta jama'a? Wa hadha min adaqqil mawadi' wa as'abaha, hada yace wannan na daga cikin wurare masu muhimmanci, kuma na daga cikin wurare waɗanda sun kai matuƙa wajen wahala. Don misali jama'a, yanzu bari ni muku kyakkyawan misali. Nan gwamnan nan na jihar nan wanda yanzu ba musulmi bane, nan ya ta aikowa inje ni da kaina nake zuwa, saboda ina tunanin karin je in samu kaina a wani abu wanda zai taɓa min mutunci ko kuma mutuncin al'ummata. Sai daga baya aiko cewa mas'ala ce dangane da aikin hajji, aka ba shi shawara cewa ya neme ni, kuma an nuna mishi wannan shawara ta ɓangarori guda uku waɗanda yana jin maganganunsu, don haka iyakar ta kenan, ba wani abu ne wanda zai taɓa min mutunci ko makamantan haka ba, shi da kanshi ya fito ya faɗi haka. To shi kenan da na je na zauna, kalmar da ya buɗe baki ce, to ya san an ce mishi ne mutum ne mai tsantseni da taka tsantsan, don haka so uku yana aikowa. Kwamiti ne zai kafa na aikin hajji a jihar Kaduna, wanda yake fatan a samu aikin hajji mai daɗi mai kyau, wanda alhazan jihar Kaduna za su ji daɗi su huta su yi aikin hajji cikin sauƙi fiye da kowace shekara. Amma shi ba musulmi ba ne, kuma bai san komai game da aikin hajji ba, ya ƙara maimaita ya ce bai san komai ba, ya ce komai bai sani ba. Ya ce shi ne da na ji an yawaita ba ni shawara a kanka, shi ne na so in saka ka ka zama jigo a cikin wannan kwamiti. Don haka duk da yanzu ka zo a makare, amma na ɗauki al'amarin aikin hajjin musulmi na jihar Kaduna da ni kaina game da al'amarin aikin hajjin musulmi na danka a kanka, yadda ko ga haka haka ya miƙo hannayensu. Ya ce don haka su kansu kwamitin yanzu duk abin da suka rubuto mini na rahoto da shugaban kwamitin wanda kwamishina ne, to gaba ɗaya za su zama answering to you not to me, ba gare ni za su saurari magana ba, abin da ta ce shi ne final. To yanzu jama'a, irin wannan ina son ku auna wannan maganan ne da Ibnu al-Qayyim yake cewa hadha min adaqqil mawadi, yana daga cikin wuri mai wahala, wa as'abaha, wurin yana da muhimmanci kuma yana da wahala. Yanzu wani yana jin wannan kasaɗin sai ce aha, albani kama malamin gwamnati shi ma, yawwa kama wahala. To sannan in muka ƙi zuwa kuma, ya fi ce shi ba musulmi ba ne, ya fi ce shi bai san komai ba, ya ce kuma yana son a kyautata wa musulmin mu fa ƴan uwan mu auren ibadar mu, wanda ni zan ware kuɗina ne in je aikin hajji in je don in taimaka wa musulmin mu don su samu sauƙi. Ka ga wajibin amsa, amma na amsa kuma ustazai za su ce ban da imani yanzu. Ko kun fahimta jama'a? Ko kun fahimta? To shi ne ina son in nuna muku kalmomin Ibnu al-Qayyim ne da ya ce min adaqqil mawadi' wa as'abaha, irin wannan halin yana da wahala. Sai ce ya ba da kai, ai da su yake gwamnatin kafircin. To shi kenan, kuka ga da baya kuma in ta samu matsala
ba kudin ne za ku fito kuna wa'azi cewa saboda kafiri ne gashi nan an sha wahala ba a taba shan wahala ba saboda kafiri ne ko da haka bane to yanzu kaga ka shiga cikin takafu'ul adilla dole sai ka dubi menene ya zama maslaha kun fahimce mu da ke jama'a sai cewa a shakkiya alal nufusi kuma irin wannan halin shi yafi komai tsanani da wahala ga zukata sai zuciyarka ta kasa fahimtar mu ta dauka daga ciki kaman ka tabbata ne da awa zargin kananan ustazai da jahilan cikin gari ba ya damun ka ko kun fahimta jama'a yanzu da suka zo suka gabatar da abubuwan da suka tattauna a committee din daga cikin abubuwan da suke so za a jijjiga wani babban mutum a hukumar alhazai wanda mutumin ya dade ya kware da ayyukan kuma yanzu ya tunkaran ma shirin aikin hajjin da baya a bana har ya yi nisa ya rage bai wuce kashi 10% ba na duk abubuwan yanzu duk wani wanda za a ɗauko a sa ko da ƙwararre ne to ba shi da wadataccen lokacin da zai yi aikin hajjin yadda za a samu sassauci a kan irin yadda take a daɗin ma balle kuma wadda za ta fi kowacce daga ciki sai na ce to duk abin da za a yi haƙuri da shi wannan shugaba har in ma ya zama dole za a yi wani abu a bari sai ya dawo amma a dubi abubuwan da ake kuka da su a zauna da shi a faɗa mishi ya yi bayani a yi mishi nasiha da sauransu zauna ya ce hands up yadda ka faɗa haka za a yi ko kun fahimta jama'a yanzu ranar asabar ɗinnan ko lahadi za su kira mu za a je a yi wannan zaman to yanzu wannan matsalar mu ce fa ba ma'aikatar ilimi ce ta jihar Kaduna ba balle ya ce ta shafi arna ta shafi musulmi a duk hukumar aikin hajji ta jihar Kaduna ɗinnan jama'a ko ne babu babu wanda ba musulmi ba kuma kowa ya san cewa musulmi ne suke zuwa aikin hajji yanzu ya rage ko mu shigo mu yi aiki don musulunci da musulmai amma hin mu yi takatsantsan ɗin mu kuma ko kuma mu ki mu dawo nan ustazai su ta yaban mu suna cewa mu masu imani ne da Allah amma kuma matsala ta faru su ustazan su dawo su zargi kowa to a irin wannan halin ne za ka yaba wa malamai irin su Ibn Qayyim yanzu kaga sun yi irsa'ul qawa'id ne ka'idoji ne ya faɗi yanzu ne na ɗauko misali ne nan na gaya muku ko kun fahimta jama'a to waɗannan abubuwan suna nan da yawa a cikin al-mujtama al-islam kenan yanzu tarbiyya ce muke bayarwa akan duk abin da zaka kalle shi ka kalle shi da ido na adalci kar ka kalle shi da ido na son zuciya ko kuma saboda wani saɓani kai da yanka Allah madaukakin sarki ya taimake mu ابن رجب الأسلاني ابن رجب الحنبلي الله مدوكين سركي غافر تامشي da ya zo yana sharhin hadisi na bakwai a cikin 40 hadis hadisin addinin nasiha hadisin tamimin al-dari wanda kamar yadda kowa ya karanta shi kusan 40 hadis wanda al-imam muslim ya ruwaito shi akwai waɗansu maganganu da ya masu tsawo dangane da ainihin wato nasiha da kuma ainihin wato fannoninta shi ne nake so duk wanda yake da wannan littafi mai suna jami'ul ulumi wal hikam na al-imam ibn rajab ya je ya karanta zai ga ainihin muhimmancin waɗannan maganganu ya karanta wannan babi gaba ɗaya sannan kuma zai ga muhimmancin ita wannan maganar da alaƙar ta da ainihin wato waɗannan wurare da muke so mu karanto farko da abin da malamin ya ce wa min anwa'in nushi lillahi ta'ala wa kitabihi wa rasulihi wa huwa mimma yahtassu bihi al-ulama na daga cikin wasu nau'uka na nasiha da Allah madaukakin sarki da littafin shi da manzon shi sai ce amma ita wannan nasihar ta shafi malamai ne kadai raddul ahwa'il mudilla tunkuɗe son zuciya waɗanda suke ɓatar da mutane bil kitabi was sunna da alqur'ani da sunna wa bayanu dalalatihima ala ma yukhalifu al ahwa kulliha da kuma bayanin yadda Qur'ani da Sunna suke nuni da irin yadda san zuciya ya saba wa abinda Allah madaukakin sarki ya faɗi da abinda manzon shi ya faɗi. Misali jama'a, yanzu mutum ya zo yana karantar da matasan musulmi zagin sahabbai su Abubakar da Umar da Usman, yanzu mutum ya zo yana ainihin wato saka matasan musulmi su bar karatuttukan nan na zamani, abinda ya shafi karatun engineering, pharmacy da law da makamantansu, waɗanda duk musulmi suna buƙatar su. Yanzu mutum ya zo yana tunzura matasan musulmi akan cewa azumi da suke yi na nasu fili da salloli da suke saboda suna neman aljanna duk baki ɗaya aikin banza ne su watsar da su. Yanzu mutum ya zo yana tunzura matasan musulmi da ake karantar da su ilimin hadisi da ilimin aƙida cewa waɗannan sababbin ilimomi ne, sababbin littattafai ne, ɓata lokaci ne, neman kawo rikici ne. Yanzu irin waɗannan mutanen fa sun kasance suna da son zuciya ne, wanda son zuciyar ba daidai ba ce da Qur'ani da hadisi. To wannan aikin malamai ne kawai suke iya yi, don ba aiki ne wanda ake da nazariyat ba, aiki ne wanda ake ɗibo ayoyi da hadisai a zo ana raddin waɗannan ainihin irin maganganu. Ko kun fahimta jama'a? To ashe kuwa kun ga a ƙarƙashin haka, tunda an ce ayoyi da hadisai, kuma ayoyin nan da hadisai ba kaɗai karanta su za a yi ba, a'a, za a karanta su ne a yi sharhinsu a fitar da wujuhud dilala ta waɗannan fuskoki ne ayoyin nan suke nuni dangane da ɓarna da ke cikin son zuciyar nan. Kun ga nan sai an samu gogaggun malamai. To wajibi ne malamai su yi haka. Sai kuma ya ce وكذلك رد الاقوال الضعيفه من ذنات العلماء. هكذا مغنغنو ودان malamai suka yi, ودان malaman nan sun yi shi ne a matsayin kuskure, wajibi ne suma a fito karara a rinka yin raddin su, amma raddin nasu ta hanyar alqur'ani da hadisi. A rinka nuna musulmi malam wani da yace kaza ba daidai bane, imamu shafi'i da ya fatawa da cewa kaza kazan ba daidai bane, imamu ahmad da yace kaza kazan ba daidai bane. Anan ba ana yi ne don a ci mutuncin shafi'i ko mai bin shafi'iya ba, ko a nuna cewa shafi'i bai iya karatu ba ko makamantan haka. Wannan dole ne tunda maganar ba daidai ba ce, dole ne a fito a ce ba daidai ba ce. Malaman fiqh da suka ce babu laifi idan ainihin wato ai malaman fiqh da suka ce laifi ne haramun ne ranar juma'a liman yana cikin khutba in ka zo ka yi nafila, sai a ce wannan maganar da malam rufa'i mai ishmawi ya faɗi kuskure ce, domin ga hadisi sahihi a cikin ainihin sahihu muslim, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ɗayan ku ya zo masallaci ranar juma'a liman na khutba kai ya sake zauna har sai ya yi nafila raka'a biyu. To wannan nasiha ce yake yi gawa da waɗanda suka ɗauki wannan magana ta imamu kaza, imamu kaza ya nuna ba daidai ba ce. To kenan kana buƙatar kuma ka koma ka sake karanta wannan littafi mai suna al-farqu bainan nasihati wat-ta'yin. Akwai bambanci tsakanin nasiha da kuma ainihin wato cin mutunci ko kyare mutuncin malamai don ka nuna cewa kai ne ka iya, kai ne kaza, kai ne kaza. Ina fata an gane. Wa bayanu dalalatil kitabi wa sunna ala raddiha, da kuma bayanin yadda dalilai na alqur'ani da sunna za su tabbata akan tura waɗannan maganganun. Yanzu fuqaha'un malikiya sun ce idan dabba ta faɗo ko mota ta buge ta, in aka same ta da rai aka yanka ba za a ci ba, sai ce a'a, wannan ya saba ma ainihin dilala ta alqur'ani da sunna. Wa min zalika bayanu ma sahha min hadithi nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma lam yasihha minhu bi tabyini hali riwayatiha wa man tuqbalu riwayatihim minhum wa man la tuqbal. Na daga cikin abin da yake wajibi ne na nasiha, amma fa malamai ne za su iya wannan wajibin, shine bayyana hadisan da suka inganta da bayyana hadisan da basu inganta ba, da bayyana mutanen da ake karɓar riwayar su da waɗanda ba a karɓar riwayar su. Wa bayanu ghalati man ghalata min thiqatihim, da kuma bayanin kuskuren waɗanda suka yi kuskure daga cikin su. Alladhina tuqbalu riwayatihim, waɗanda asali ana karɓar riwayar su amma annan sai suka yi kuskure. To kasantuwar ana karɓar riwayar Maliku da Shu'ba, sai aka gano Maliku da Shu'ba sun yi kuskure anan, sai a bayyana wannan kuskuren. Wannan baya nuna an zagi Imam Malik, an ci mutuncin Imam Malik, an nuna Imam Malik bai iya ba, an fi Imam Malik karatu, ana nuna kaza kaza. A'a, ka ɗauka cewa gyara ne Allah maɗaukakin sarki ya kawo a idan mutane ne, waɗannan maganganun jama'a na ta ƙarƙare na karanto mana su gaba ɗaya ne, ne mana ishara zuwa ga waɗannan dafan don ku je ku ƙara karanta su ku ƙara gamsuwa, ba don kuma suna daga cikin shiloyi da ake yaɗawa. Don me za a zo a ce hadisin da Imam Malik ya riƙe hadisi ne da'ifi? Don me ne za a ce malamin mu wani da ya hau wa'azin ƙasa baki ɗaya ya ce hamlul asa sunnatul anbiya alamatul mu'min wa sunnatul anbiya, riƙe sanda alamar mu'mini ce, sunna annabawa ce? Don me za a ce wannan hadisin bai inganta ba? Mun ya inganta to a wurinmu, mun ƙungiya mun inganta shi. Ba da haka ake yi, nasiha ce ake muku, ba ta'ayyur ba ne. Don haka waɗannan kasusuwa da na jiya da na yau jama'a sun fa'idantar da mu fa'idoji masu yawa game da abin da zai gyara tsakaninmu mu musulmi, musamman ahlus sunna, da kuma kiyaye abubuwan da za su ɓata tsakaninmu. Da wannan muke cewa insha Allah ta'ala za mu saurara a nan sai an zo karatu na gaba insha Allah ta'ala. Muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.